sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Karfe 11 na safe kenan a kogon Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna. Da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin a yau Asabar 13 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun mu tsandima cikin shirin, bari Murtala ya fara mana da kanin labarai.
Annobar COVID-19 ta gurgunta sha'anin kiwon lafiya a faɗin duniya a daidai lokacin da India ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar mafi yawa a cikin sa'o'i 24. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka binne jama'a a 'yan kwanan nan a Libya, mafi yawan su a tarhuna. China ta yankewa wani dan kasar Australia hukuncin kisa bisa laifin safarar miyagun kwayoyi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto na amincewar Majalisar Najeriya akan garan Bawul da aka yi wa kasafin kudin kasar da bana. Haka zalika, 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa da ikirarin gwamnatin tarayya na tallafi da take badawa don rage raɗaɗin coronavirus. Duk bayan waɗannan, muna tafe da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana. Amma duka mun nan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wani.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Annobar COVID-19 ta gurgunta sha'anin kiwon lafiya a faɗin duniya, inda ta ci ta rage 'yan kuɗaɗe kalilan na yin wasu al'amura. A sakamakon haka, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Tedros Ghebreyesus a jiya Juma'a ya ce mata na iya fuskantar hatsarin yawan mutuwa sakamakon juna biyu da haihuwa da suka zo da tangarɗa. Dr. Natalia Kanem, babbar daraktar hukumar kula da lafiyar iyali ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta ce tun ma kafin bullar cutar ta COVID-19 akwai karancin ingantattun ayyukan kiwon lafiya ga mata, waɗanda kuma suke da tsada ko wahalar samu. A yanzu kuma da aka sami annobar, ana ƙara samun ƙarancin ayyukan kiwon lafiya, wanda ke jefa lafiya da rayuwar mata a cikin hatsari. To sai dai hukumar ta ƙarfafa wa mata da su kula da jariransu. Dr. Anshu Banerjee, daraktan sashen lafiyar mata masu haihuwa da ƙananan yara na hukumar lafiya ta WHO, ya ce zuwa yanzu ba su sami ganin ƙwayar cutar a ɓangaren shayar da mama ba. India ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau Asabar. Sababbin kamuwa da cutar na yau har 11,458 ya zarta adadi mafi yawa na baya da aka samu na 10,956 da aka samu a ranar Juma'a. Karuwar adadin na zuwa ne a yayin da India ta sake bude shagunan sayar da kayayyaki da kamfanonin sarrafa kayayyaki da kuma wuraren ibada. An sassauta dokar takaita zirga-zirga ta tsawon watanni biyu da aka soma a watan Maris. To sai dai wasu dokokin sun ci gaba da aiki a yankunan da ke da hatsarin yaduwar cutar. Wannan karuwar da India ta samu ya sa kasar da ke kudancin nahiyar Asiya kasancewa ta hudu da yawan masu cutar a duniya, inda take bin kasashen Amurka, Brazil da Russia. A kasar China kuma, ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sababbin kamuwa da cutar 11 a yau Asabar. Ma'aikatar ta ce 5 daga cikin mutanen sababbin kamu suna cikin waɗanda suka yi balaguro a kasashen waje, yayin da sauran 6 kuma suka harbu da cutar a cikin gida a Beijing. Cutar coronavirus ta soma bulla ne a China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ana Amurka kuma, shugaba Donald Trump zai gabatar da jawabin yayi ɗalibai a makarantar horar da dakarun soji ta West Point a yau Asabar. Ana gudanar da taron yayi ɗaliban ne a filin Pareti na makarantar a maimakon babban filin wasa, ta yadda dakarun sojin za su zauna tare da bada tazarar kafa 6 tsakanin su a kokarin makarantar na kaucewa yaduwar cutar coronavirus. Ba a bada damar zuwan iyalai da abokai a wajen bikin ba. Mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburburan da aka bizne jama'a a 'yan kwanan nan a Libya, mafi yawan su a tarhuna. Tarhuna ta kasance cikin yankunan da jiran Khalifa Haftar da dakarunsa suke iko da ita, to amma daga baya an sami ikar bai ikon daga hannunsu. mai magana da yawun gatar Stephane Dujarric ya ce shugaban na majalisar dinkin duniya ya yi kira da a gudanar da kwakwaran bincike a kuma hukunta dukkan masu hannu a lamarin. Guterres ya kuma bada tayin tallafin majalisar domin tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki, kazalika da gano musababin mutuwar su da kuma hannunta gawarwakin ga dangin su. Philippe Nassif, daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a gabas ta tsakiya da Afirka, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AP cewa yana buƙatar hukumar sa ko majalisar ɗinkin duniya su je su tattara shaidu da hujjojin aikata laifukan yaƙi da sauran laifuka ta yadda za a ɗauki matakin da ya dace. Birnin Tarhuna yana tazarar kilomita 65 a kudu maso gabashin Tripoli, babban birnin ƙasar Libya.
Yanzu kuma bari mu fara da rahotonmu na farko. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kwaskwarima da aka yi wa kasafin kuɗin ƙasar na bana, wanda aka kasafta za a kashe naira triliyan 10.8 billion, wanda ke nuna cewar majalisar ta ƙara yawan kasafin kuɗin ne saɓanin yadda aka gabatar mata da shi. Da dama 'yan Najeriya na ganin cewar gwamnatin kanta kawai take ginawa, ba batun talaka a cikin tsarinta. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi mana duba na musamman.
Sakamakon annobar coronavirus da kuma karyewar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya ya sa gwamnati ta yi wa kasafin kuɗin na bana sauyin fasali babu shiri, inda shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar da naira triliyan 10.5, amma kuma majalisar ta ƙara yawan kasafin zuwa naira triliyan 10.8. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske.
Abin da ya sa ka samu ƙari dai na ɗaya sabili da rikicin COVID da muka shiga, don a wannan abin da aka sa kasafin kuɗi kusan rabin triliyan aka saka. Da aka ɗauki rabin triliyan ɗin nan aka ɗora akaunton kasafin kuɗi, za ki gama wato ya kamata da kasafin kuɗi zai zamanto triliyan 11. To amma sabili da wasu abubuwa da muka gani, abubuwa da muka la'akari da su kamar irin su revenue dinmu, kuɗin mai ya sauka da sauransu, sai muka ce to ba za mu sa duka ba, ya kamata a ɗan rage. To shi yasa aka rage kamar wajejen 3 daga triliyan 11 zuwa triliyan 10.8.
To sai dai an samu ƙarin ne saboda wasu hukumomi da ma'aikatun gwamnati irin su ma'aikatar lafiya, kamar yadda Sanata Ibrahim Shekarau ya yi bayani.
Gwamnatin tarayya ba ta da iko ta kashe ko naira ɗaya wani wanda ya kama gudunmuwa sai an shigo da shi. To saboda haka muka ce to a shigo da wannan lissafin ciki wanda shi ne ya zama an yi ƙari a kai, don ba mai yadda kuma bisa tsarin mulki na tarayyar Najeriya ba wani naira ɗaya ko kyauta mutum ya biya gwamnati za ta kashe sai ta kawo majalisa an sa shi a cikin kasafin kuɗi. Wannan shi ne abin da ya jawo aka yi wannan gyare-gyare, kuma muna fatan za a samu fahimta tsakanin majalisa da gwamnatin tarayya insha Allah.
Majalisar Dokokin ta amince da bashin kuɗi har dalar Amurka biliyan 5.5 domin amfanin aiwatar da kasafin, wani abu da ɗan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya tsokaci a kai.
Matakan da aka ɗauka shi ne bashin da gwamnati ta kawo wanda take so ta ci, saboda giɓin da ake da shi na wajen $20 ko $30 na farashin mai basussuka da shugaban ƙasa ko da gwamnatin tarayya take so ta ci, wanda za ta samu damar da za ta aiwatar da shi kasafin kuɗin. Wannan basussuka shi zai ba da ikon da za a ga cewa an aiwatar da duk buƙatar da suka gabatar. Wannan tsari ne na jari hujja, tsari ne na mulkin ƙasashe, haka take, ba wanda zai ce ya dogara a kan shi. Akwai gwamnatin ta zo Najeriya wanda ba ci bashi ba a tarihin Najeriya? Akwai gwamnatin da ba ta cin bashi ko daga waje ko daga cikin gida? Haka tsari yake, shi tsarin jari hujja haka yake, ko mutum ya yarda da shi ko kada ya yarda da shi, haka take.
Majalisar Dokokin Ƙasar ta ɗauki hutun makonni 2 zuwa 23 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
An yankewa wani ɗan ƙasar Australia hukuncin kisa a China bisa laifin safarar miyagun ƙwayoyi. Kotun birnin Guangzhou ta wallafa bayanin jumla ɗaya na hukuncin a shafinta na yanar gizo ba tare da bayar da cikakken bayani akan cajin ba. Abinda kawai ta ce shi ne an yankewa mutumin hukunci a ranar Laraba, haka kuma za a kwace dukkan abin da ya mallaka. a martanin da ta mayar kuma ma'aikatar harkokin wajen Australia. Ta ce ta yi bakin ciki da hukuncin da aka yi, tana mai cewa Australia tana kalubalantar hukuncin na kisa a kowane yanayi ga dukkan mutane. Kafofin yaɗa labaran Australia sun bayyana mutumin da Cam Gillespie, inda suka ce an tsare shi tsawon shekaru 7 a China. An kama Gillespie a filin jirgin saman kasa da kasa na Guangzhou a Disamban shekara ta 2013, a cewar kafafen yaɗa labaran kasar China, bayan da aka sami kwayoyi a jakarsa ta kaya da suka zarta kilogram 7.5. China babbar abokiyar kawancin kasuwanci ce da Australia, kana kuma tana tura dalibai masu dimbin yawa da ƴan yawon bude ido a Australia. A gobe Lahadi ne ake bikin ranar tutar Amurka, rana ce da ba hutu ba a hukumance domin tunawa da yin matsaya akan zayyanar tutar Amurka da rukunin majalisar dokoki ta biyu ta yi a ranar 14 ga watan Yuni shekarar 1777, shekaru 243 da suka gabata. To sai dai a yayin da ranar kan zo ta wuce ba tare da Amurkawa da dama sun damu da ita ba, wasu kan lilliƙa taurari da launukan tutar harabar gidajensu. Tutar ta Amurka ta fuskanci tsarin zayyana iri da dama a tsawon shekaru, yayin da majalisar dokoki ta yi ta ba da umarnin yi mata sauye-sauyen zayyana a lokuta da dama tun daga shekarar 1960, ciki ko har da ƙarin tauraro a duk lokacin da wata sabuwar jiha ta samu a ƙasar. An soma bikin ranar tuta a Amurka na farko a lokacin yakin duniya na ɗaya, sa'ad da shugaba Woodrow Wilson ya ba da umarnin yin haka a shekarar 1916. To sai dai ba a tabbatar da bikin ranar a hukumance ba har sai lokacin yakin duniya na biyu, sa'ad da majalisar dokoki ta amince da ƙudurin dokar da shugaba Harry Truman ya gabatar akan haka a shekarar 1949. Amurkawa da dama ba sa baiwa ranar wani muhimmanci ko kuma su yi murnar bikinta, watakila ko saboda ba a sanya hutu a ranar a hukumance ba, kuma mutane ba su da lokacin barin aikin su domin bikin ranar. Kasuwannin bayan fage na namun daji kan iya kasancewa tarihi nan da shekaru 5, yayin da jama'a ke kokawa akan cewa suna yada cutuka da kuma amanar da ake da ita na cewa kasuwancin su ya taimaka wajen yaduwar annobar COVID-19. Wannan tunanin ya sami goyon bayan wani bincike da gidauniyar tallafawa dabbobin daji ta duniya da kuma kungiyar Globes kan suka gudanar, wanda ya kumshi manyan kasuwanni 5 a gabashin Asia, inda cin namun daji daga kasuwannin bayan fage ya zama ruwan dare. Matt Hunt, shugaban hukumar Free the Bears a Cambodia, ya ce za a sami gagarumin sauyi akan yadda jama'a suke rayuwa sakamakon annobar. Haka kuma waɗannan bincike-binciken za su karfafa wa gwamnati wajen rufe waɗannan kasuwannin namun daji na bayan fage. Marcus Hake, wani masanin sha'anin muhalli a Cambodia, ya ce hakan zai yi daidai da kokarin da ake yi kuma na kare iraruwan dabbobi da ake farautar su a koda yaushe a cikin dazuka.
Sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma yi sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma bar mu je ga taskar mu ta rahotanni. Duk a cikin batun na kudi, gwamnatin tarayyar Najeriya na ikirarin fitar da al'ummar kasar daga talauci da annobar coronavirus ta haddasar, inda ta ce ta ware makudan kudade don raba wa talakawanta. Sai dai jama'ar kasar na cewar wannan labarin shacifaɗe ne. Suka kara da cewar gwamnatin dai ta san lalitar da kudaden ke shigewa. Maganar yaƙi da cin hanci da rashawa tatsuniya ce a cikin jerin ƙudurorin gwamnatin. Halima Abdulra'uf ta bibiyi kadin waɗannan kuɗaɗe na tallafin corona.
Harkar rayuwa da harkar ɗan adam, duk abin da aka yi sai an samu waɗanda suka yi ƙorafe-ƙorafe. Mu dai iyakacin saninmu da iyakacin ƙoƙarinmu da muka yi, hanyar da aka bi ana fitar da wannan mutanen fitacciyar hanya ce, kuma duk waɗanda aka fitar da su ɗin wannan tallafi yana zuwa gare su. Saboda yanda ake duk wanda zai zo ma karɓa abin nan sai ya zo da katin da ya nuna, in aka yi scanning za a ga sunan shi da hoton shi a cikin system ɗin. Wannan shi ne kamata na ji da kaina na yi ba gaskiya bane a ce ba zuwa wurin su.
Ministan ayyukan jinkai na Najeriya kenan da bayani bayan korafe-korafe da wasu 'yan kasar suka yi akan batun bada tallafi. A lokacin da annobar coronavirus ta addabi duniya, kasashe da dama ciki har da Najeriya sun dauki matakan tallafawa al'umma domin rage radadin da suke ji saboda tasirin annobar ta coronavirus. Bayan ayyana shirin bada tallafi da dama a Najeriya, al'umman kasar sun yi ta koki-koki akan yadda tallafin baya kai ga ainihin mabukata. Kuma wasu 'yan kasar ke zargin masu ruwa da tsaki a sha'anin bada tallafin da yin rubda ciki da kudin al'umma. Baya ga ayyana tallafin naira biliyan 50 da babban bankin Najeriya yayi, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa kuma darakta a kungiyar dattawan arewa Ashraf Sharif cewa yayi
wanda biliyan 50 din nan ba inda za ta je daga kudin ma kafin ciro wannan kudin ba inda za ta wani abu ne da su. In kai duba abin da kasar Ghana ta ware ta taimaki harkokin kasuwancin mutane da suka lalace wanda ba su kai Najeriya garin tattalin arziki ba, amma Najeriya ta ce biliyan 50 kudin ta ware. To da suka ware biliyan 50 din nan, tun daga farko sai da ne kiran wannan kudin, idan har wakilanmu na arewa suna san gaskiya, su nemi gwamnatin tarayya ta tsaye da wannan tsarin da CBN ta zo da shi. Domin sa wannan tsarin irin abin da ya fara anda an kobarwa program da suka yi, waɗanda suke noman ba su aka bawa ba. Muka ce a raba kudin nan biliyan 50 nan gida 37 a amfani da yawan al'umma da yawan bangaren harkar kasuwancin su. Kowace jiha a tura gwamnatin su cewa ga kudin da aka ware CBN za ta rabawa ɗan kasuwa da kasuwancin su ilalace. Ku je ku zabo wanda suka tabbatar da kasuwancin su lalace su cike ga abin da ake bukatar su zo da shi. CBN din ta tuttura musu kudaden nan.
Wani dan kasuwa Naziru Aliyu ya bayyana cewa idan gwamnati ba ta yi da gaske ba, abin da ya faru da tallafin manoma na Anko Borowa zai maimaita kansa.
In gwamnati ba ta yi da gaske ba, wannan kudin da ta bada irin na Anko Borowa za a yi. Abin da har gobe gwamnati ta kasa ganewa, su fa wannan mutanen da ta yi line da su ma'aikatan CBN, in banda ƴaƴan su da jikokin su da kannan matan su da mu ƴan kasuwa sun dauke mu jahilai ba mu iya rubutu ba. Duk inda kai proposal sai a ce maka ba daidai kai ba, ba za a ba kudi. Like ba wani kudi da suke ba ƴan kasuwa, ƙarya suke.
Babban bankin Najeriya da ya ayyana wannan tallafi na naira biliyan 50 ne domin tallafawa masu ƙananan sana'a da suka rasa jarin su sakamakon annobar COVID-19. Sai dai karamin bankin Nestle da ke kula da shirin yaƙi yin magana akan wannan tallafi. Shugaban kungiya mai fafutukar yaƙi da rashawa a Najeriya, wato Sizzlak Awal Musa Rafsanjani, ya danganta batun bada tallafin da cewa
daidai lokacin da wannan annoba take ƙarfi a ƙasar, kuma ƙasashen duniya suke hoɓasa su tabbatar da kan cewa sun cicci al'ummomin su da ƙasashen su da su fita daga cikin dangin wannan annoba, kuma da taimaka musu wajen bangaren abinci da magunguna da asibiti da sauransu. Sai kuma gashi mu a Najeriya wasu jami'an gwamnati suna amfani da wannan damar don su sace kuɗaɗen da aka ware don a taimaka wa jama'a.
Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da ya bayyana cewa ƙasar za ta iya maida annobar coronavirus wata kafa na bunƙasa tattalin arzikinta a yayin mika rahoton kwamitin tattalin arziki mai ɗorewa ga shugaba Muhammadu Buhari a fadar Asoro. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba ga batun tallafin corona da 'yan Najeriya ke cewar sun gaje da gafara sa ba su ga ƙaho ba, sai na kasafin arzikin ƙasar. Shekaru da dama kenan da aka fito da wani tsari na raba arzikin ƙasar da ake samu ta hanyar sai da ɗanyen man ƙasar ga ƙasashen duniya, inda ake baiwa jihohi da ke da arzikin mai fiye da kasafi da ake baiwa jihohi da ke da yawan jama'a, wanda wasu ke ganin cewar akwai buƙatar yi wa wannan tsarin garin bawul. Ko dai a raba arzikin daidai wa daidai, ko kuma jihohin da suka fi yawan al'umma su samu kaso mafi tsoka.
A cewar babban daraktan yaɗa labaru na ƙungiyar yankuna masu arzikin man fetur a Najeriya, Okakoro Monday Whiskey, cikin shekaru 20 da suka gabata, jihohin Niger Delta sun karɓi naira tiriliyan 44 a shirin da gwamnatin tarayya ke yi na ba wa yankunan da ake haƙar mai kaso 13 cikin 100 na abin da ake haƙowa don sauƙaƙa rayuwar al'ummar yankunan, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa garin Bahul a shekarar 1999 ta tanadar. Sai dai a waɗannan shekaru babu wani abin a zo a gani da gwamnonin yankunan suka yi don inganta rayuwar al'ummar su. Batun da ɗin majalisar wakilan tarayya da ke wakiltar mazaɓan Bakori da Ɗanja na jihar Katsina, kana shugaban kwamitin wucin gadi na matsalar da suka shafi kwararan mai da kuma tsaftace yankuna masu arzikin mai a ƙasar, Honorable Aminu Tukur, ya ce kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Tsakani da Allah akwai abubuwan dama da muka kani, wanda matsala ce saboda waɗannan mutanen tunda
gwamnati ta ke tsayawa ta hukunta ko kuma ta nemo mu mutanen da ta ba take bada wannan kudin haƙinsu a gurin su a gabanin su su kuma mutanen ba su fahimta haka wani abu ya taso dan abin da suke dauka suke ba su na cikin cinci su dan jijo ha musu dan su yi musu shiru amma sai su sakala musu kuma wani tunanin cewa a gwamnatin tarayya ce ko gwamnati ce ba ta barbar san ayi
tun kafin zuwar mulkin demokradiya a Najeriya a shekarar 1979 ake ba wa yankunan da ke da albarkatun mai a kasar kaso 25 cikin 100 wanda daga baya kuma aka maida shi zuwa kaso 13 cikin 100 don wasu yankunan da aka so mu samun wasu albarkatun na man su ma su ci moriyar tallafin amma duk da waɗannan makudan kudade da jihohin Niger Delta suka karba a tsakanin shekarar 2000 zuwa 2018 rayuwa a yankunan jihohin na cikin haula'i wanda hakan ya datsa ayar tambaya ga yanda gwamnatoci a jihohin suke gudanar da kudaden da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ware musu ga abinda Dr. Isa Abdullahi masani kan tattalin arzikin kasa ke cewa
idan ana la'akari da yawan jama'a ne a bawa mutane yawan dukiya da zai amfane su to jihar Kano ta zamanto tana da naira biliyan 82 bi wuce ɗaya in an raba arzikin da aka ba yawan jihar Bayelsa kashi biyu ne Kano za ta dauki guda daya to kaga wannan ba zai GDD da samar da yanayin daidaito wa al'umma da ci gaban su da bunƙasa harkokin ci gaban ilimi da bunƙasa rayuwar talaka da rage talauci ba idan muka sake dubawa akwai wasu jihohi yanzu a Najeriya waɗanda su dinnan suna samar da wani abu da ke amfanar ƙasa amma kuma dokokin ƙasan bai yi la'akari da cewa su dinnan suna ba da wani abu na gudumawa ƙasa saboda haka a ebo wannan abun su ma a ba su ba
Jamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to ubangiji Allah ya kyauta masu sauraro yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Shirin adawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa da komandan hukumar kiyaye hatsari ta kasashiyar jihar Niger ko komanda Ishaya Joel Dagwa wanda ya faro mana bayani akan matakai da hukumar sa take dauka kan kiyaye zirga-zirgar motoci a wannan lokaci da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus a Najeriya ya ce akwai dokoki da dama da hukuma ta kafa domin hukunta masu aikata laifi dan take a kotun tafi da gidanka da hukumomi suka kafa inda yake ci gaba da bayanin sa kamar haka
sannan banda wannan fannin waɗansu dokoki din da aka kawo shine kamar yadda muka sani ana kokari a ga cewa an rage cuɗanyen mutane domin a rage yaduwar wannan COVID-19 din wannan virus din a cikin wannan tsari din aka ga cewa to kamar masu amfani da abubuwan hawa musamman na kasuwa kamar keken napep sun saba dauka yawancin za ga sun doki fasinja guda uku a baya waɗansu kuma su doki fasinja guda ɗaya a gaba gwamnati ta ce a'a duk keke napep da zai yi aiki a wannan lokaci dole ne ya kasance da fasinja guda biyu kawai a baya saboda haka mu muna kokari mu ga cewa duk wani keke napep wanda ya ɗibe mutane fiye da guda biyu din nan an ko a kama shi a gabatar da gudanar da shi a gaban wannan kotuna ko kuma idan aka tsare wani lokaci zaka ga waɗansu da yake akwai jahilci sai mu ce to tunda haka ne fasinja wanda sun yawa din wanda sun fi guda biyu dole ne a saukar da su sai a bar shi mai keke napep din da fasinja guda biyu su ci gaba da tafiyansu so waɗansu ayyuka da muke kenan sannan kuma a haɗe da wannan ana ga cewa wannan doka na a ga cewa duk wanda za su fita su zagaya dan har ya zama dole mutum ya fita a wannan yanayi din kamar yadda gwamnati ta faɗa da kuma ma'aikatan lafiya ta faɗa dole ne masu amfani da motoci da sauran abubuwan hawa sun fita cikin jama'a dole a ga cewa suna tare da sun sa waɗannan wannan takunkumi da ake magana domin a ga cewa an rage yaduwar wannan bala'i din so duk waɗansu ayyuka da muke yi kenan sannan kuma waɗansu wurare wanda mun san cewa motoci suna haduwa kamar waɗansu tashoshi wanda akan bude a ranakun da aka bari domin a yi walwala mukan je waɗannan wurare din mu tabbatar cewa manyan masu wannan tasha din sun saka ruwan wanke hannu da sabulai da kuma sanitizer so muna kokari mu ga cewa an yi waɗannan abubuwa din sannan kuma muna galgadar da su yadda ya kamata su yi harkan su a wannan lokaci domin dukan mu mu ga cewa mun tsira a wannan lokaci
to akwai wata matsala da aka yi hasashen ta bijiro na batun motoci masu tafiya cikin dare ya kuka fuskanci wannan matsaloli
gaskiya akwai wannan kam zaka ga waɗansu sun yi gangami da dare kuma da yake da dare din yana nan da nata matsaloli kala-kala to a wannan lokaci mukan yi kokari tare da sauran ma'aikata a ga cewa an yi iya kokari da za a iya yi a waɗannan lokacin kuma da ma kawai a ce masu yawo ne kawai zai zama da sauki amma da yake akwai waɗansu wanda gwamnati ta ba su yanci ta ba su dama domin su yi tafiya kamar wanda suke dakon mai da kuma dakon kayan abinci da makamantansu mun sani cewa gwamnati ta baro waɗannan to zaka ga waɗansu sun yi dakon kayan abinci sai ka ga kuma sun iba fasinja sun boye daga ciki sun nema tampol sun rufe waɗannan fasinja ɗin maimakon a rufe abinci sai a rufe fasinja sai ka ga suna kokarin wucewa ka tare su ce maka ai su kayan abinci ne amma idan ka lura da kyau sai ka ga akwai mutane a ciki so waɗansu irin waɗannan wanda muka yi katari da su mukan kama su sai ko mu sauke fasinja ɗin a kai su ma'aikatan asibiti inda za a je a killace su na wannan kwanaki 14 kafin a san yanda za a yi da su ko kuma mu kai su gaban kotun wannan kotun tafi da gidanka
Katanta wata hirin azam mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Ishaya Jowal Dagwa shugaban hukumar road safety a jihar Neja da wakilin mu Mustafa Nasir Batsari da daukacin ma'aikatan sashi a wasu damariyar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
to Yusuf a takaice annobar COVID-19 ta gurgunta sha'anin kiwon lafiya a fadin duniya inda ta ci ta kuma rage ɗan kuɗaɗe kalilan na yin wasu al'amura a sakamakon haka shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Dr. Tedros Ghebreyesus ya ce mata na iya fuskantar hatsarin yawan mutuwa sakamakon juna biyu da haihuwa da suka zo da tangarda India ta bada rahoton samun sababbin kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau Asabar sababbin kamuwa da cutar na yau da suka kai har 11,445 ya zarta adadi mafi yawa na baya na 10,956 da aka samu a ranar Juma'a mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka bizne jama'a a 'yan kwanan nan a Libya mafi yawan su a tarhuna Guterres ya kuma ba da tayin tallafin majalisar domin tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki kazalika da gano musababin mutuwar su da kuma hannun da gawarwakin ga dangin su an yankewa wani dan kasar Australia hukuncin kisa a China bisa laifin safarar miyagun kwayoyi sai a martanin da ta mayar ma'aikatar harkokin wajen Australia ta ce ta yi baƙin ciki da hukuncin da aka yanke mata tana mai cewa kasar tana kalubalantar hukuncin na kisa a bisa kowane yanayi ga dukkan mutane
masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin nan da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya hada mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.